This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Hauwa Sadiq da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na yammacin yau Asabar 28 ga watan Satumba na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke takardarsu ga kanin labarai.
A ranar Asabar din nan Isra'ila ta sanar da kisan jagoran Hezbollah Sayyid Hassan Nasrallah. Matamakiyar shugaban kasa Kamala Harris ta zarci dubar katangar da aka shata kan iyakar Arizona da Mexico. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya maida martani game da abin da China ke yi dangane da yakin Russia a Ukraine.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar ma'aikatan gwamnati da kungiyoyin kwadago a Ghana sun yi barazanar gudanar da zanga-zangar gama gari a ranar Litinin 30 ga wannan wata. A wani mataki na kira ga gwamnati da ta ƙara ƙaimi wajen yaki da haƙo ma'adanai ba bisa ka'ida ba.
Dukkan su ma'aikaci bai ajiye kayan aikin shi domin nuna ma gwamnati bacin rai da ya ne barna daga lamse yake.
Sannan za ku ji cewar a kokarinta na yaki da kwararar hamada, hukumar shingen kare hamada ta Najeriya ta ce aikin dasa bishiyoyi tsawon kilomita 1,500 a jahohi 11 na arewacin Najeriya na samun nasara. Kamar kowace ranar Asabar yau ma muna tafe da shirin a dawo lafiya. Baya ga haka kuma muna tafe da kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta email. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da yamma ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. A ranar Asabar din nan Isra'ila ta sanar da cewa ta kashe jagoran Hezbollah Sayyid Hassan Nasrallah, wanda ya jagoranci kungiyar da ta kwashe gwamnatin shekaru tana rikici da Isra'ila da kula da sauya sigar ta zuwa wata rundunar dakarun soji da ta yi karfin gaske tsakanin fitattun yankunan Larabawa a tsawon lokaci da samun goyon bayan Iran. Kungiyar ta Hezbollah ta tabbatar da kisan jagoran nata a yayin wani hari ta sama da Isra'ilan ta kai akan hedkwatar ta dake birnin Beirut na kasar Lebanon. Nasrallah dai ya jagoranci kungiyar Hezbollah na tsawon shekaru 32. Rundunar sojin Isra'ila ta ce ta kashe Nasrallah ne a wani hari ta sama da ta kai akan hedkwatar kungiyar da ke yankin kudancin Beirut a kwana guda da ya gabata. Mai magana da yawun sojin Isra'ila, Avichief Adre, ya rubuta cikin wata sanarwa a shafin sadarwar zamani na X cewa sojoji sun kawar da jagoran kungiyar Hezbollah Hassan Nasrallah. Matamakiyar shugaban kasa Kamala Harris ta zarci doguwar katanga da ta shata kan iyakar Arizona da Mexico da nufin nuna karfafa alamar yaki da bakin haure masu shiga kasar ba bisa ka'ida ba a matsayin fuskantar lamari mafi sammatsi gare ta a zaben watan Nuwamba mai zuwa. A ziyararta ta farko zuwa wani bangare da ya raba kasar da wata kasa tun bayan da ta zama 'yar takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar Democrat, Harris ta rika tattaunawa da shugabannin dogarawan kan iyaka, inda aka zagaya da ita doguwar katangar mai launi da aka gina lokacin shugabancin Barack Obama. Harris ta jinjinawa dogarawan kan iyakar a lokacin da ta shiga yankin na Douglas da ke kokarin kange masu tsallakawa ba bisa ka'ida ba, inda ta ce aikin da suke yi aiki ne mai wahala, haka kuma sun kasance masu sadokantar da kai. Ta ce ta ziyarci wurin ne domin ta yi magana da su, ta ga abin da za a yi domin ci gabansu da mara musu baya, ta kuma gode musu bisa aikin da suke yi. A ƙarshe ana sa ran ta yi kira a ƙara tsaurara matakan shingaye da aka sa akan neman mafaka domin faɗaɗawa kan tsare-tsaren shugaba Joe Biden, inda abokin hamayya ta tsohon shugaban ƙasa Donald Trump ke ɗasawa da masu kaɗa ƙuri'a a kan wannan batun. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya ce kalaman China da ma abin da take dangane da kawo ƙarshen yakin da Russia ke yi a Ukraine sun yi halshen damo ganin yadda gwamnatin Beijing ke ci gaba da kyale kamfanonin China suna samar da mai ga injina da Russia ke amfani da su a yakin. Amurka da China na shirye-shiryen wata tattaunawa tsakanin shugaba Joe Biden da shugaba Xi Jinping cikin kwanaki masu zuwa, inda ake sa ran batun tallafi da China ke baiwa Rasha a yakin Ukraine ya zama cikin muhimman batutuwa da ke jadawalin Amurka. Blinken ya tattauna da takwaran shi na China Wang Yi a gefen babban taron Majalisar Dinkin Duniya a birnin New York na Amurka. A ƙarshen tattaunawar ta sama da tsawon sa'a guda, Blinken ya shaida manema labarai a yayin wani taron manema labarai cewa dole ne duk wani shirin samar da zaman lafiya da Rasha ke da shi na kawo ƙarshen yakin da Rasha ke yi a Ukraine ya kasance bisa tanaje-tanajen tsarin Majalisar Dinkin Duniya, musamman mutunta ƙasa da tabbatar da ƴancin kai. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Hauwa Sharif za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu shiga babin rahotannin namu. A Ghana, ma'aikatan gwamnati da ƙungiyoyin ƙwadago sun yi barazanar gudanar da zanga-zangar gama gari a ranar Litinin 30 ga wannan wata na Satumba, a wani mataki na kira ga gwamnati da ta ƙara ƙaimi wajen yaƙi da haƙo ma'adane ba bisa ƙa'ida ba. Masu sharhi sun buƙaci gwamnati da ta hanzarta zama da ma'aikatan domin ganin ba su aiwatar da wannan matakin ba, saboda hakan zai iya haifar ma ƙasar babbar matsala. Wakilinmu Hamza Adam daga Kumasi na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ya hada mana.
That organized labor will urgently embark on series of demonstrations if government fails to address the concerns raised by end of September 2024.
Wannan ne jawabin da daya daga cikin shugabannin kungiyoyin ƴan kwadagon ya gabatar na tabbatar da matakin da sun ka dauka na shiga yajin aiki da mazanga-zanga a sassan kasar, na nuna adawa kan jinkiri da gwamnati ke yi wajen kawo ƙarshen hakar ma'adanai ba bisa ka'ida ba da aka fi sani da galamsi. A ranar 30 ga watan Satumba ne ake sa ran ma'aikatan gwamnatin za su gudanar da zanga-zanga, kazalika wasu kuma za su yajin aiki a wani mataki na ƙara kaimi wajen yaki da haƙƙo ma'adanai ba bisa ka'ida ba. Gurbacewar muhalli da waɗannan ayyuka ba bisa ka'ida bai haifar da karuwar buƙatar shiga tsakani na gwamnati ciki har da dokar ta ɓace a wuraren haƙƙar ma'adanan, da kuma soke lasisin haƙƙar ma'adanai na daga cikin abubuwan da kungiyoyin ke buƙata. Sulaimana Sa'id, mamba ne a kungiyar
dukkan su ma'aikaci bai aje kayan aikin shi domin nuna ma gwamnati bacin rai da yare na daga lamshe yake yau ni da kai babu da tabbaci kamar abincin nan da muke ci, ruwan nan da muke sha, me ke cikin ta yayi karfi rani da ake kira lead su zalla suke ci muke ta dafa ma a jikin mu. Wanda muka ce kamar gwamnati ya hana mun ba shi lokaci ka ila yau ji shi wai akwai kudaden da muke samu cikin wannan harkar na gobe, tunda akwai wannan kudaden da muke samu kankan bai yi shirye kafa committee ba ga gane a lafiyar ya fi kudi, muna da lafiya ba kudi ko lafiyar ya mun da amfani da lafiyar mu samu kudin. Idan Hamza lamarin ga damu ajayi cin miri.
Rahotanni na baya-bayan nan daga kamfanin samar da ruwan famfo ta kasar Ghana ta GWCL sun nuna irin yadda lamarin ya kasance, inda ake fama da matsananciyar karancin ruwa sakamakon gurbacewar koguna. A cewar kamfanin, kashi 60 cikin 100 na manya-manyan ruwan kasar sun gurbace. Wannan aiki ya lalata filayen noma musamman a yankuna da ke noman koko, tare da lalata gandun daji akalla 34. Wannan mataki na kungiyar ƴan kwadagon zai iya bar harkokin kasar gabaki da su tsaya cak har ƴan gwamnati ba ta dau mataki ba, inji Isa Abdulsalam mai sharhi kan al'amuran yau da kullun.
Wanga zanga-zanga ta tabbatar an samu babban matsala, wanda kusan a ce kamar ganin duka ne aka sa a nuna bayan mu aka dau, domin wayan ga mutane da suka sai da su zanga-zanga da su yaji a bayan ga mutane suke tafiyar da kasar Ghana wurin samun arzikin mu, wurin ibin kasar arzikin, domin su ake sun kama da kuri kuma su ake shi kudin kansu, suke makata aiki ko wanci gaba da sama kasa wurin su ake samu, kado ko makaranta ko hospital, kado ko immigration ko custom, kado ko area da yake gwamnati na need kuri duka da su ake yi. To in suka ce ba za su aiki ba za su aje aikin su, babban matsala ne makasa. Na farko ya kama da babban ci baya wurin tattalin arzikin mu na kasa. Kowace rana dai arzikin da namu rasa ya fi miliyan 10 a kudin kasan Ghana, wanda ke in ya continue ya ba mu babban deficit cikin bato revenue mu wurin neman tattalin arzikin mu na kasan Ghana.
Hanya daya tilo ne gwamnati za ta bi domin hana wannan gagarumar zanga-zanga da ma yajin aiki a ranar Litini. Hanyar ku ita ce ɗaukar matakin gaggawa, in ji Malam Abdulsalam.
Ya ga da gwamnati tun da wuri ya yi saurin shiga a zauna da su, ta nemi kansu a duba kan da a samu kansu sai hakura kar ji wannan yaji aiki
gwamnatin Ghana ta dau matakai da dama a baya cika har da kona na'urorin hakkar ma'adanai ba bisa ka'ida ba da sauran su amma har ila yau bata cimma nasarar kawar da wannan matsala ba ministan filaye da albarkatun kasa Samuel Abujinafo ya faɗa a baya-bayan nan cewa magance matsalar wani tsari ne a hankali da ke bukatar lokaci da kokari kuma abu ne da ya shafi kasa a don haka ya kamata hada kai a tunkare ta a halin yanzu dai dukkan idanu na kan gwamnati da ta bayar da martani kan shirin zanga-zangar da ma yajin aiki na ranar Litinin wanda ka iya janyo koma baya sosai ga harkokin kasar Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi Ghana
a gaida Hamza Adam ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye za a kuma iya ziyartar shafukan mu na yanar sadarwa Facebook Twitter da kuma Instagram ga ci gaban labaran duniya
Shugabannin Taliban Afghanistan sun kare dokokin su na Islama a daidai lokacin da ake azzakaimi ga caccakar da ake musu dangane da nuna wariya ga mata da ƴan mata a makon nan a gaban babban taron Majalisar Dinkin Duniya Mataimakin Prime Minister Taliban mai kula da harkokin siyasa Maulavi Abdul Kabir ya bayyana cikin wata tattaunawa da gidan talabijin na Afghanistan da aka yada a ranar Juma'a cewa ana kamba malamarin a idan duniya sama da yadda yake a zahiri a cikin kasar kalaman na Kabir na zuwa ne kwana guda bayan da gwamnatin kasashe suka mara wa kasashen Jamus, Canada, Netherlands da Australia baya a kokarin su na kama Taliban da laifin propaganda shafa mata daga rayuwa a bainar jama'a tun bayan da suka sake karbar iko a shekarar 2021 Shugabannin Afghanistan din dai sun dora tsauraran dokar musulunci ta shari'a a kasar dokar da ta hada da haranta makarantun sakandare ga yara mata haranta matan Afghanistan ayyukan gwamnati da hana su daga murya da rufe dukkan ilahirin jikinsu a bainar jama'a kasar sun wato China ta buƙaci Japan da ta ci gaba da tafiya kan hulɗa da Beijing bayan da tsohon ministan tsaron Japan Shigeru Ishiba ya lashe zaben shugabancin jam'iyyar Liberal Democratic a jiya Juma'a a ranar 1 ga watan Oktoba ne idan majalisar dokokin kasar ta zauna ake sa ran ayyana Ishiba a matsayin sabon Prime Minister Japan mai magana da yawan ma'aikatan harkokin wajen China Lin Jian ya shaida manema labarai a jiya Juma'a cewa kwakwara kuma dorarriyar hulɗar dangantakar ci gaba da ke tsakanin China da Japan tana amfanar kasashen biyu ya kuma bayyana hakan a matsayin hanya ɗaya tilo da ke billewa yace kasar China na fatan Japan din na da kyakkyawan nufi akan China za kuma ta dauki tsari bisa ingantacce turba game da kasar ta China domin inganta hulɗa da ke tsakanin su
labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Najeriya hukumar shingen kare hamada ta kasar ta ce aikin nan na dasa bishiyoyi tsawon kilomita 1,500 a jahohi 11 na arewacin Najeriya don yaki da kwararar hamada na samun nasara. Wakilin muryar Amurka Nasir Adamu El-Hikaya na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Shugaban hukumar Sale Abubakar ya bayyana haka a bitar ayyukan hukumar yayin da dumamar yanayi ke kara barazana ga kasashen da ke kudancin Sahel. Gabaɗaya jihohin da ke kan iyaka da Jamhuriyar Nijar na cikin Najeriya na cikin wannan aiki wanda fadinsa kuma ta cikin kasa kilomita 50 ne. Babbar matsalar yanzu ba ta gari kan sace shingen kare bishiyoyin da ma bututun rijiyoyin burtsatse da ke shayar da bishiyoyin.
Wannan bishiyoyi su suke taimakawa wajen hana zafi ya gallabi rayuwar jama'a mu samu sinadari oxygen ya wadata a cikin yanayinmu zai dan kara yin sanyi da kowa ya san irin zafi da aka shiga na bana
babban daraktan ya ce ba za a iya hana mutane sare dukkan bishiyoyi don icen girki ba amma ya zama wajibi kowace bishiya da aka sare a mai da gurbinta
ba akwai hanyoyi da ake kirkirowa masu sauki akwai kamar wannan woodlot shi wannan woodlot za a iya a yi gawayi a wajen ma zan ka shuka itacen ka zaka iya ka samu a yi gawayi har da zaka saida ma jama'a ma kuma in aka yi na gawayin za ka ga shi ma ba wani hayakin yake fidda wanda zai ma mutane illa bane.
Director Abubakar ya albishir ga jama'a cewa duk wanda ya dasa bishiyoyi ya rene su za a rika biyan sa ladar hakan da dalar Amurka duk shekara daga tsarin nan na carbon credit wanda kasashe masu masana'antu dake gurbata yanayi ke samar da makudan kuɗi don samar da bishiyoyi da za su kare duniya daga hanyoyin da ke illa ga malafar nan ta duniya wato ozone layer dake bada kariya daga zafin rana.
Kuɗin da za a biya ka a carbon credit a yanzu a duniya har ya ka kuɗin da za ka fidda gangan mai kana saidawa. Kuna da misali kilomita biyu na daji da kuka shuka ba a sassare shi ba yana nan mai kyau to za a zo a yi kirgi akwai wani yadda ake kirgin in aka zo aka kirga za a biya ku carbon credit din in naka ne kai mai wannan shingen da ka sa wannan bishoyin za a iya biyan ka carbon credit ɗinka kuma in ƙasa ne muka ce za a yi wannan duk wannan dashe-dashen da muka yi akwai credit din da za su zo su kirga sai su biya mu wannan kuɗaɗen to wallahi inda za mu samu ƙungiyoyi su fito mu kuma za mu ba su duk goyon bayan da suke bukata su kafa manya-manyan ƙungiyoyi su ɗauki nauyi da ɗawainiyar shuke-shuken da suka yi mu za mu nemo wayannan ƙasashe da suke biyan wannan kuɗin za a Najeriya su kuma kowace shekara.
Yan Najeriya irin malamin makaranta Imran Adam Shu'aib kan yi amfani da gas wajen girki don a birane ice ko gawayi ma da wuyar samuwa.
Kuɗin da za ka sai kalanzirin sati ɗaya za ka sayi gas da shi wanda kuma zai kai maka wata ɗaya ko wata biyu. Shi ka ga baya sa tukunya ta yi baki dandanan ya dafa mutum abinci sannan kuma ana kashe shi an gama da duk abin da yake a bannin sai dai akwai riski ga mutanenmu wasu ba su yi da ake amfani da shi mutum zai zo ya buɗe shi ya tafi ɗan ƙaramar wuta za ta isa gobarar ta shi a cikin gida.
Hukumar shingen hamadar ta ce za ta shiga aikin wayar da kai don duk jama'a su dasa aƙalla bishiya ɗaya a rayuwarsu da hakan ma gudunmawa ce ga al'ummar da ke zuwa nan gaba. Nasiru Adamu Alhikaya muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru Adamu Alhikaya. Kada dai a manta ana sauraron wannan shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ga shirin mu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yako Makeri ne daga nan birnin Washington DC nike sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin zai mai da hankali kacokar ne akan ranar sufurin jiragen ruwa ta duniya wadda ta kama ranar 26 ga wannan watan Satumba. Najeriya ta bi sawun sauran kasashen duniya wajen fadakar da masu bin sufurin ruwa a wurin gudanar da zirga-zirga. Ga dai rahoto da musamman da wakilinmu Mustapha Nasir Batsari ya hado mana.
Hukumomi a Najeriya sun yi amfani da ranar kula da harkokin sufurin ruwa ta duniya domin fadakarwa game da yawaitar samun haɗurran kwale-kwalen jiragen ruwa a ƙasar. A ranar 26 ga kowane wata na Satumba ne dai Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin yin nazari akan harkokin sufurin ruwa a duniya. A Najeriya ana tafka asarar rayukan jama'a da kuma asarar dukiya ta miliyoyin naira a sakamakon haɗurran jiragen ruwan kwale-kwale a sassan ƙasar. Shugaban ƙungiyar direbobin jiragen ruwa da masu kamun kifi a jihar Niger, Honorable Attahiru Bawa, ya ce ya yi farin ciki da wannan rana, amma kuma lokaci ya yi da za a ce Najeriya ta bi sahun ƙasashen duniya musamman na Turawa wajen daina yin amfani da jiragen ruwan kwale-kwale da ake kerawa da katako.
Amma in ka duba lokacin da kakaninmu muka same su a tudu ma a kan hanya motocin da ake amfani da su motocin katakai abin kuma yanzu ba za a ga motan katako ba tunda gwamnati ya sa ido da kuma gwamnati ya kyale ruwa wanda muka ci ma kakaninmu suna using suna amfani da shi shine katako
kuma kuna so a daina amfani da kwale-kwale na katako
mu muna bukatar haka nan in za a samu inda zai samu haka nake so gwamnati ya yi ya cire katakai a bisa ruwa ya dawo mana da jiri a gefen
hannu kamar ribobin wayannan kwalakwale suna yin overloadi da tafiya cikin dare da sauransu ku me kuke yi na shawara
eh to alhamdulillahi shi yasa mu muka duba mu ce kamata mu kafa kungiya wannan kungiya ya yi collaborating da gwamnati mu san gwamnati na iya ka kokari sa yanda za a tsare wannan abubuwa amma babu wani kungiya wanda zai ma mutane sa magana su sa ido ko wani lokaci to mu kungiya mu na nan mu ita na dia tare tsare mu da yake dole mu ga mutum ya doka overload mu soke shi mu hana abinda aka mata jirgi sai doka ta mu yadda doka
shugaban hukumar kula da garuruwan dake da tashoshin samar da lantarki a Najeriya wato Hyperdeck Alhaji Abubakar Sadiq Katukan Yawuri ya ce a kokarin su na fadakarwa ne suka yi amfani da wannan rana domin raba jiragen ruwa na zamani guda 33 ga al'ummomin da ke zaune a gabar koguna
mu ya tabbatar da kira da muke yi ga wayanda ke harka da sha'anin ruwa sai amfani da jirage da ke da lahiya da kuma ke rage hatsora a wayannan jiragen katako da ake amfani da su da suka yi to suna saurin hujewa sai su lalace kuma suke yawan kawo hatsari shine dalilin da yasa muka ga kira da muke daga gonodin su saya to mu har sai mu bayar a gani mun tabbatar da wannan zai ja karfin guya ga su gonatoci domin su kawo shi su ma mun raba da guda 35 ne ga jihohi 19 saboda akwai jiha guda da ba su zirga-zirgan ruwa cikin wayannan abin nan din ko mun raba su ne daidai bukatun wayannan jihohi din da al'ummomin da ke amfani da zirga-zirgan ruwa
wasu matakai ko kuma dokoki da kuka sa ga masu amfani da wannan jirage
kwarai da gaske kuma kowace jihohi za su zauna su tsara dokokinsu wanda zai yi daidai da bukatun mutanen su
wannan rana ta kula da harkokin sufurin ruwa ta duniya da ake yi yau me muhimmancin ta ga Najeriya
muhimmancin ta shine al'ummar Najeriya su lura da cewa zirga-zirgan hanyar ruwa yana cikin manyan zirga-zirgan da al'ummar Najeriya ke yi amma ba a cika bashi karfin gwiwa da kulawa da ya dace a bayar ba to muna so mu amfani da wannan dama gwamnatin Najeriya da sauran al'umma da masu arzikin Najeriya su mai da hankali kan tallafa ma zirga-zirgan ruwa domin a rage hatsura na hanya da kuma hasarori da ake yi kuma ya fi arha
a yanzu dai masana da masu sharhi na ci gaba da janyo hankalin hukumomin Najeriya wajen samar da wadatattun jiragen ruwa na zamani da suka ci hakan zai taimaka wajen samun sauƙin haɗurran jiragen ruwan kwale-kwalen mataimakin gwamnan jihar Niger Comrade Yakubu Garba wanda ya wakilci gwamnan jihar Niger a taro na World Maritime Day ya ce sannu a hankali jiragen ruwan na zamani za su wadatu a ƙasar
to babu ba a samu abu rayuwa daga farkonta har ƙarshenta ba ka taba cewar yau ka samu daidai yadda kake so to idan ka ce mutane cewar a daina amfana irin wancan na al'ada to sai idan mun ba su abin da suke so to ba za mu ce cewa a daina kwata-kwata ba amma a sa hankali a koma ga zamani inda ya dace kuma yan fada gargajiya saboda rashi da a shiga ruwa a ce ana iyo gwandama a ce an hau wancan din ai dama shi ake amfani amma zamani ya zo ana sa kuma ga zamani sako na ga al'umma shine an ce rigakafi ya shi magani to ina so mutanen al'umma su kiyaye kada a jira sai ranan da ayi wannan abin ya faru a'a idan ka san akwai alamu kana bakin ruwa a dan janye ba wai kwata-kwata ba daga nan zuwa wata biyu in Allah ya da lokacin ruwa ya soji ana iya dawowa da mun neman abinci ne idan goka ce mutum ya kwata-kwata ya bari wuri ba za ka bashi ba me za ka ce mishi to saboda haka nan muna roƙon su ne saboda rai ayi kokari a koma tudu sai nan da bayan wata biyu a dawo bakin ruwa
ko a cikin wannan damana dai ɗaruruwan mutane ne suka rasa rayukansu a sakamakon haɗurran jiragen ruwan kwale-kwale a jihohin Sokoto, Zamfara, Taraba, da Yobe da kuma jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Nigeria.
kai ga Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoto na musamman. A nan ne kuma zamu dakatar da shirin har sai sabon mako idan Allah ya kai mu. Yanzu amalin wakilin namu da baki ɗayan sashen Hausa musamman Fiona Wamai da ta hada sauti. Baba Yako Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Sako na farko a cikin shirin na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Sanusi Madatte da Magara, na Isu Makeri Madatte da Ilyas Yakubu Digawa, sai Yakub mai aski ba da raka a ƙarshe da Musa Malam Indu Kazawai. Kuka ce salam VOA Hausa, matakin hana tsallakawa da abincin ƙasar mu ta Jamhuriyar Nijar zuwa ƙasashen ƙetare da gwamnatin mulkin sojan ƙasar ta yi, hakan ya yi daidai domin dai in gida bai ƙoshi ba, ba daman a ce za a kai dawa. Da fatan gwamnatin tamu za ta bibi wannan mataki nata sau da ƙafa domin tabbatar da ganin al'umma suna mutunta shi. Sai sako na gaba da ya fito daga Shihu Adamu Rejo, kace Najeriya kenan ƙasa mai dimbin arziki da tarin yawan jama'a, da sai dai kai ci shugabanninta ba sa tausayin talakawansu, ba sa jin ƙansu, hasali ma ba su damu ba da ko su mutu ko su rai. Allah ya jibanci lamarin talakan Najeriya. To an su ma'amu, sai sako daga Comrade Ilyas Yakubu Digawa, jihar Bauchi a Najeriya, kace mamba a ƙungiyar matasan Afirka tare da Isa Jifan Mai Saje Turo da Sanusi Madatte da Magaran da Haddam mai kwamfuta mai yama, sai Bula Macallumi Gallaba. Kuka ce salam VOA Hausa, muna taya al'ummar yankin Jiran Gaza da Palestine da Lebanon addu'ar Allah kawo ƙarshen wannan yaƙi da ake yi a yankunan su. Da fatan Allah ya kawo zaman lafiya a duniya baki ɗaya. To amin su ma'amin. Sako daga Sani Mai Langilangi Yalwa Ya Wuri, kace salam VOA Hausa, samun nau'ukan cutar polio har guda 70 a jihohi 14 na arewacin Najeriya abin damuwa ne matuƙa. Da fatan Allah ya ba hukumomin kiwon lafiya ikon shawo kan wannan cuta. Sai sako na ƙarshe da za mu iya ɗauka a yau da ya fito daga Hamidu Kalalabuwa, jihar Diffa, inda kace salam VOA Hausa, da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Sakon ta'aziyya muke so ku miƙa mana zuwa ga al'umma garinmu na Kalalabuwa bisa rasuwa da aka yi musu na yafiriya. Da fatan Allah ya ba mu damuna mai albarka baki ɗaya, amin. To da fatan za a ci gaba da aiko sakonni masu ma'ana, sai an jima ku.
Da wannan kuma muka zo shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
A ranar Asabar dinnan, Isra'ila ta sanar da cewa ta kashe jagoran Hezbollah Sayyid Hassan Nasrallah, wanda ya jagoranci kungiyar da ta kwashe gwamnati shekaru tana rikici da Isra'ila da kula da sauya sigar ta zuwa wata rundunar dakarun soji da ta yi ƙarfin gaske tsakanin fitattun yankunan Larabawa a tsawon lokaci da samun goyon bayan Iran. Mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris ta ziyarci doguwar katanga da ta shata kan iyakar Arizona da Mexico, da nufin nuna ƙarfafa alamar yaƙi da baƙin haure masu shiga ƙasar ba bisa ƙa'ida ba a matsayin fuskantar lamari mafi sammatsi gare ta a zaben watan Nuwamba mai zuwa. A ziyararta ta farko zuwa wani bangare da ya raba ƙasar da wata ƙasa tun bayan da ta zama ƴar takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar Democrat, Harris ta riƙa tattaunawa da shugabannin dogarawan kan iyaka, inda aka zagaya da ita doguwar katangar mai launi da aka gina lokacin shugabancin Barack Obama. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya ce kalaman China da ma abin da take yi dangane da kawo ƙarshen yakin da Rasha ke yi a Ukraine sun yi halshen damo, ganin yadda gwamnatin Beijing ke ci gaba da kyale kamfanonin China suna samar da mai ga injina da Rasha ke amfani da su a yakin. Shugabannin Taliban a Afghanistan sun kare dokokinsu na Islama a daidai lokacin da ake azzakaimi ga caccakar da ake musu dangane da nuna wariya ga mata da 'yan mata a makon nan a gaban babban taron Majalisar Dinkin Duniya.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato 9 da rabi agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wanda ya daidai da ƙarfe 8 da rabi agogon GMT a Ghana. Za a ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Hawwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin. Da Fiona wa Mailan Dudu da ta hada shirin. Da ma injiniyan mu na yanzu ni Zahra Aminu Fage nake muku fata. Dani daga nan birnin Washington DC. Thank you.